kawo wanka ga ruwa ya kare wa dan kada jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu wannan kasar da kuke kallo kuke saurare shine kasar na farko daga cikin kasusuwan da muka sa wa taken Ja'far abinda muke kokari mu nusar a cikin wannan kasar din shine wa ya kashe malam Ja'far dan haka wanda da yaji wannan kasar din sai nemi na gaban shi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان هو مسلمي ما سكلمو da sauraron mu kai tsaye da wadanda zasu kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga masallacin markazu salafiya number 46 majalar tudun wada zariya jihar Kaduna Najeriya muke gabatar muku da wannan lacca karo na biyu ko kasar na biyu mai taken wa ya kashe malam Ja'far wannan lacca ce da kake saurare kake buƙatar a yanzu dinnan ka nemi kasar na daya domin wannan shine kasar na biyu wanda yana dauke da bayanai masu dimbin yawa waɗanda za su haskaka maka domin fahimtar abubuwan da zaka ci gaba da saurare nan gaba kadan a cikin wannan kasar din. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bayan da muka kawo tarihin asalin kisan kai a cikin ainihin ƴaƴan Adamu da kuma matsayin kisan kai da kuma bayanai dangane da tarihi mafi girma game da ainihin kisan annabawa da Bani Isra'il da sarakunan gargajiya da ƴan siyasa suka dade suna yi a cikin ainihin wato wannan duniya ta mu irin su Fir'auna a yanzu za mu tsallaka ne zuwa gaba ta gaba ita ce munin kisan annabawa da malamai a cikin alqur'ani menene Allah ya bayyana mana na munin wannan mugun aiki na kashe annabawa tare da cewa waɗannan bayi na Allah sune fitilar Allah da suke haskaka wa duniya waɗannan bayi na Allah sune waɗanda suka gaji masu isar da sakonnin Allah waɗanda bayan annabawa sune Allah ya danka fitilar haskaka wa al'umma sune malamai kowa ya sani idan ka dauki wannan kasar tamu Najeriya zaka ga mutanen da suka fi kowa tsaro da zaman lafiya da samun aminci a rayuwa a gida ne ko a kan hanya su ne malamai domin ko ƴan fashi ne suka tara malami ba su yi mishi komai ko gida ne ƴan fashi suka fado suka ga gidan malami ne ba su yi mishi komai duk abin da ya faru sai mutane su sheka da gudu sai su shiga gidan malami suna ganin sun tsira sai zama yau da malaman da masallatansu da gidajensu babu aminci me yasa saboda sarakunan gargajiya sun motsa ƴan siyasa sun motsa ƴan bid'a sun motsa azzalimai sun motsa lalle sun sha alwashin ba za su daina zalunci ba su kuma malamai sun sha alwashin ba za su ainihin daina wa'azi game da zalunci ba lalle sun sha alwashin ba za su daina bid'a ba su ko malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da bid'a ba lallai sun sha alwashin ba za su daina shirka ba, su kuma malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da shirka ba. Wannan ita ce ainihin asalin jayayyar da ke tsakanin malamai da waɗanda suke kashe su a wannan ƙasa da kuma ko ina ka ji kisan su a duniya. Shin wannan kisa na malamai ko yana da tarihi a baya? Shin wannan kisa na annabawa ko yana da tarihi a baya? Na'am, littafi mafi gaskiya wajen tarihi mai inganci shine Al-Qur'ani. Allah ya ce waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadisa, waye sai Allah gaskiyar zance, maganar wa tafi gaskiya fiye da maganar Allah. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin Muslim yace fa inna asdaqal kalami kalamullah, zancen da yafi kowa gaskiya shine zancen Allah. To tunda haka ne lallai ne mu buɗe Al-Qur'ani mu ji menene Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da matsayi da kuma munin waɗanda ke kashe annabawa. Aya ta 22 a cikin suratu Ali Imran, Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Kun ji abin da Allah ya fadi a aya ta 21 zuwa ta 22. Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llah, lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina, suke kashe annabawa bi ghairi haqqin, ba tare da annabawan nan sun cancanta a kashe su ba, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas, waɗannan da ke kashe masu umarnin mutane da yin adalci. Anan saboda nauyin aikin da kuma bambance munin aikin kisan annabawa da kisan malamai, sai Allah ya sake nana ta kalmar saboda tana da nauyi, yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin, sai ya sake cewa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas, yo aida sai ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqq wal ladhina ya'muruna bil qist minan nas. Amma me yasa Allah ya sake maimaita wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas? Sai dan Allah ya nuna yadda kisan annabawa yake da damage da barna a cikin isar da sakon Allah, haka kashe malamai yake da damage da barna a wajen isar da sakon Allah. Yadda kafircewa ayoyin Allah yake da nauyi a wurin Allah, haka kafircewa ayoyin Allah da annabawa ke fadi yake da nauyi a wurin Allah. Haka kafircewa ayoyin Allah da malamai suke wa'azi da su yake da nauyi a wurin Allah. Dan haka sai ya gwama kafirci da kisan annabawa, ya gwama kisan annabawa da kisan masu umarni da kyakkyawan aiki. Anan ina son ku dubi mu ne Hausawa da Hausa muke ce wa malamai malamai, amma shi Allah a wani wuri ya kiraye su malamai, amma a wajen gudanar da aikin shi ba da malamai ya kira su ba, sai ya kira su da sunan da yafi daukaka fiye da sunan malanta, shine wa ya'muruna bil qist minan nas, masu umarni da atsai da gaskiya daga cikin mutane. Na'am, masu hana zalunci, masu cewa lallai sai an yi adalci, lallai an zalunci mutane, lallai an cuci mutane a wuri kaza, lallai wance da aka kashe ta a fito da haƙƙin, lallai wane da aka kashe shi a fito da haƙƙin, lallai wane ya yi zalunci, lallai wane kar ku sake zaben shi, lallai wane matsafi ne, wa ya'muruna bil qist minan nas, suna umarni da a yi adalci a cikin mutane. Allah yake to duk wanda yake kashe irin waɗannan mutanen, fa bashirhum bi azabin alim, kai musu albishir da azaba mai radadi. kun ji ya ku wadanda kuka kashe malam Ja'far yan tariku ne ku ko yan kungiyoyi ne ku yan movement ne ku ko sarakunan gargajiya ne yan siyasa ne ku kowane ne Allah yana cewa ay muku albishir da azaba mai radadi wannan gargadi ne matsayin su fa da ayyukan su sai Allah ya ce ulaika allazina habbat a'maluhu wadannan sune wadanda ayyukan su suka bace fi duniya anan duniya gaba daya ayyukan su sun bace anan duniya duk aikin da zaka aikata ya bace anan duniya sallah ce ko azumi zakka ce ko ginin masallaci zikiri ne ko karatun alqur'ani duk abinda zaka aikata gaba daya aikin ka ya bace anan duniya wal akhirah haka nan kuma a ranar lahira za su waye gari a dandalin alkiyama fankan fayau ba su da komai na alheri Allah ya ce wa malahum min nasirin sannan ba su da wanda zai taimake su ina son ku hada karshen wannan aya da hadisin can na dazu wanda muka kawo riwayar al-Imam an-Nasa'i cikin Sunan al-Kubra da Ibn Abi Shayba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace Allah ya hana shi ceton wanda ya kisan kai da gangan wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su jama'a kun ji abin da Allah ya fadi kun ji barnar da wanda yake kisan annabawa da malamai da masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna barnar da yawa kanshi ya ruguza ayyukan shi tun anan duniya har lahira sannan tun anan duniya an nemi shi albishir cewa shi dan wuta ne idan muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin tafsirin shi ya ainihin ruwaito hadisi sahihi haka al-Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi ina karantowa ne a karkashin wannan ayar da na kawo daga cikin tafsirin Ibn Kathir al-Imam Abdurrahman yace haddathana Abu Zubair al-Hasan ibn Ali ibn Muslim an-Naisaburi nazil Makkah haddathani Abu Hafs عمر بن حفص يعني ابن ثابت ابن زرارة الأنصاري قال حدثنا محمد بن حمزة حدثني أبو الحسن مولى لبن بني أسد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب بن الخزاعي عن أبي عبيدة ابن الجراح قال ببن صحابي أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة أرانا القيامة وانيني ذي في قواشا عذابا أتكم متاني ودن دسوك كشي مالا جعفر محمود آدم وكركة كن ننكو دكو كجي ودن دسوك كشي مالا عمر أمي شيا ku karkade kunnuwanku da kyau ku ji sahabi ne yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama wane ne yafi kowa shan azaba a cikin mutane qala manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam rajulun qatala nabiyyan aw amara bil munkari wa naha anil ma'ruf mutumin da ya kashe annabi ko kuma yayi umarni da mugun abu ya hana kyakkyawan abu kuma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanto wannan aya innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah lalle wadanda su kafirce wa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq suke kashe annabawa ba tare da dalili ba ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس suke kashe mutanen da ke umarni da tsai da adalci ga mutane fabashirhum bi'azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi manzon Allah ne da kanshi ya karanto wannan aya yana karawa magana shi karfi ne da yake bai wannan sahabi hadisin al-aya thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yace ya aba ubaida يا كعبا عبيدة بن جراح قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا
banu isra'ila suka taba kashe annabawa 43 a rana daya min awwalin nahari fi sa'atin wahida da hantsi a cikin lokaci guda ba wai wannan an bi shi da safi an kashe wannan da rana wannan da yamma wannan jiya wannan shekaran jiya wannan badu wannan badu a'a da hantsi a lokaci guda suka kashe annabawa guda 43 yahudawa kenan thumma qama 170 rajulan min bani isra'il sannan sai aka samu malamai mutum 170 suka mike daga cikin bani isra'il fa amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahawhum 'anil munkar suka ci gaba da wa'azi daga cikin wa'azin har suka koma suna wa'azi ga waɗanda suka kashe annabawa 43 din can suna umarnin su da kyakkyawa suna hana su game da mummunan aiki fa kutilu jami'an min akhir an-nahar da yammaci gaba ɗaya sai aka ba kashe waɗannan malamai guda 170 min zalika al-yawmi a wannan yini fa hum alladhina dhakara Allah azza wa jalla manzo Allah yace su ne waɗanda Allah yake ambatuwa na kun ji bani isra'ila da hantsi suka kashe annabi 43 da yammaci suka kashe masu wa'azi 170 a wuni guda bani isra'ila kenan shine Allah yace lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba suke kashe masu wa'azi suna cewa ayi adalci a cikin mutane bai musu albishir da azaba mai radadi na'am daga cikin dalilan da suka kawo na kisan Malam Ja'far Muhammad Adam shine na daya yana rikita musu siyasa idan suka saka alqiblar su nan idan Ja'far yace ga inda al'umma za su yi to ba za a saurare su ba wannan yayi kama da abin da ya faru shekara 200 da ta wuce tsakanin Shehu Usman Dan Fodio da Sarki Yumfa Sarki Yumfa idan yace ga alqiblar shi idan Dan Fodio yace ga tashi idan ba ta daidai da Dan Fodio ba jama'a ba za su saurari ta Sarki Yumfa ba sai ta Dan Fodio kanawa suka ce Malam Ja'far ya nada kanshi ya zama sarki ya nada kanshi ya zama matsayin mai martaba yana bude masallatan juma'a yana kuma nada limamai a karkashin haka jinin shi ya halatta haka suka fadi kuma aikace gashi nan sun halatta mun gani to amma ta Allah ba ta ku ba wannan abin da hadisi ya bayyana kenan jama'a al-imam ibn kasir yace wa an abdullah ibn mas'ud qala abdullah ibn mas'ud yace qatalat banu isra'ila 300 nabiyyin min awwal an-nahar bani isra'ila sun taba kashe annabawa guda 300 da hantsi wa aqamu suqa baqlihim min akhirih suka koma suka bude shagunan su da supermarkets aka ci gaba da harkoki da cefane wannan asari ma al-imam ibn abi hatim shi ruwaito shi a cikin ainihin tafsirin shi jama'ar musulmi kun ji idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau in kun fahimce su da kyau waɗannan bayanan suna nuna barna wadda ta yago a cikin bani isra'ila da ta'adi wanda ya biyo bayan kwaikwayon da bani isra'ila suka koya wa duk kasashen da suka mulka gwamnatoci na mulkin mallaka ire-iren namu din nan da sarakunan gargajiya waɗanda su gwamna lugga suka nada bayan sun rugurguza sarakunan musulunci irin su sarkin musulmi Atiku da makamantansu to babu shakka waɗannan su ne suka ci gaba da raya ayyuka na waɗannan yahudawa waɗanda suka rene su ƙasar Algeria ta shaida kisan malamai kamar yadda ƙasar Mauritania ita ma ta shaida kisan malamai waɗannan ƙasashe ƙasar Faransa da ta mallake su ta kashe iyakar malaman da ta samu a hannu sai waɗanda ainihin suka koma suka yi mata biyayya ƙasar Libya ma ba nesa take daga gare mu ba an kashe dukkan wani malami wanda ya umarni da kyakkyawa ya ainihin hana mummuna a wannan kasar tamu shahararren abu ne a inda ainihin yahudawa suka bi suka kashe sarakunan musulunci gaba ɗaya da malaman musulunci sai waɗanda suka tsira na ƙarshen su sune suka samu mafaka a jikin ainihin tuddai na garin Bima dake ainihin cikin jihar Gombe a yau a can yahudawa suka ritsa na ƙarshen su suka zo ainihin so kashe su kaburbukan su suna nan Allah ya gafarta musu dan haka ƙasa ta waye gari a yau babu wani mai mulki sai wakilin gwamnati Lugga yaron sarauniyar Ingila Elizabeth babu wani mai mulki sai mai mulkin da gwamnatin gurguzu ta mulkin mallaka ta barbarayyen yawa ta gwamnati Lugga ainihin ta bari a kasar babu wani malami wanda zai fito yayin magana a yau sai ya biyo bayan sarkin musulmi Atiku da kisa da ainihin kora da wulakantawa kamar yadda ya faru da ainihin sarakunan musulunci na nan ainihin kasar Zazzau irin su sarki Aludan Sidi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Allah ya gafarta mishi Allah ya tayar da ɗan baya irin su sarkin musulmi Aludan Sidi waɗanda za su yaƙi miyagun turawa waɗanda ba za su yadda su miƙa musu kai su ɗaura musu rauni don su tabbatar musu da kujeran mulki ba Allah ya kawo musulmi waɗanda za su taimake su wajen samar musu da ɗan baya na gari waɗanda kisa da kura ba za ta firgita su ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi idan kun fahimci bayanan da suke cikin ainihin wato waɗannan hadisai da kyau to za ku fara gano maganar da na fara yo ishara ko na ainihin wato fara tsinkayo ta akan cewa kisan annabawa da malamai ba daidai bane ya zama dalilin da zai sa a yi shiru yo domin ai da ma masu kisan daga cikin dalilan su shine sai su ce a dubi wani mai kwari a kashe dan sauran su yi shiru lallai mun ga haka ta faru da yawa yayin da aka kashe malam Ja'far a nan garin ni da wani malami na sunna da kanshi yake gaya mini gaskiya saboda Allah shi ba zai iya daukar nauyin ai mishi kisa irin kisan da aka yi malam Ja'far ba dan haka ya ja da baya tsakani da Allah ba zai yadda iyalan shi su zama marayu ba tar da wannan malami tar da tunani irin nashi Allah ya wadaran shi Allah da da shi kan hanya haka a Kano muka ji suka yi lif suka yi shuru wasu sun tsorata sun fadi da bakin su domin an samu wani gwarzon matashi limamin juma'a ne duk juma'a sai ya tashi ya yi magana lannan sai wani hamshakin malami ya saka shi a daki yace kana hauka ne kana son kai ma a kashe ka ne to waɗannan matsorata ne Allah ya wadare da su da irin su wasu kuwa karasa ginin masallacin su aka yi musu wasu fenti aka yi musu wasu ma generator aka sai musu wasu aka ba su mukamai wasu masu ba da shawarori shikenan suka yi lip to ta Allah ba taku ba babban malami al-allamatu Jamaluddin Al-Qasimi a cikin tafsirin shi mai suna Mahasinut Ta'wil Allahu Akbar wannan malamin jama'a yau shekara 105 da ta wuce shi ma aka hukunta ba a kashe shi aka ba da fatawa jinin shi ya halatta saboda me saboda yayi fito na fito da gwamnatocin mulkin mallaka waɗanda suka nemi cin ƙasar Sham wato ƙasar Syria amma sai aka fake da cewa yayi fatawa ne wai ya sabawa mazhabobi guda hudu shin idan ka yi fatawa ka saba wa mazhabobi guda hudu ka yarda kenan yanzu fa Abu Hurairah da suka yi fatawa ba su san da mazhabobi guda hudu ba sun yi ridda Imam Maliki da ya fatawa bai san mazhabobi hudu ba ya yarda kenan jinin shi ya halatta a'a Jamaluddin Al-Qasimi ya fito yana yakar kafirai ne waɗanda suka hada kai da miyagun ƴan boko da azzaluman sarakuna sai aka zartar mishi da hukuncin ya kafirta to amma sai Allah madaukakin sarki ya tsare shi haka al'amarin yake a cikin tafsirin shi a karkashin wannan ayar innal ladhina yakfuruna biayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim sai yace wa qaddallati al-aya ala idhami hali man ya'muru bil ma'ruf wa idhami dhanbi qatili li'annahu qarana dhalika bil kufri billahi ta'ala wa qatli al-anbiya malan yace wannan aya ta nuna girman halin wanda yake umarni da kyakkyawa yake hana mummuna duk wanda yake wa'azi babban mutum ne wakilin Allah ne wakilin annabawan Allah ne lalle babban mutum ne sannan ayar kuma ta nuna girman zunubin da ke tattare ga wanda ya kashe shi domin wannan da ya kashe shi abin da yake nufi shine sakon Allah kada ya kai labari barna ta yadu umarni da kyakkyawa ya tsayu barna da yada ta su ainihin kai labari sai malam yace domin kuwa Allah madaukakin sarki ya gwama kisan annabawa da malamai a cikin wannan aya da kafircewa Allah wa qatilul anbiya da kuma kashe annabawa qala al-hakim al-imam al-hakim yace wata dullu ala sihhati ma qila lalle wannan aya tana nuni zuwa ga abin da aka fadi shine me aya tana nuna darajar malamai da annabawa ko tana kuma nuna girman zunubin kashe su annahu ya'muru bil ma'ruf cewa lallai ne malami yayin umarni kyakkyawa wa in khafa ala nafsihi ko da yana jiwa kanshi tsoron za a kashe shi kun ji abin da malam yake fadi so da haka malamai da kuka shiru abin da suke son ai sun samu kenan dama cewa suke in aka kashe daya sai sauran su tsorata su yi shiru wanne ne mai taurin kai wanda ba za a karasa mai ginin masallaci ya shiru ba wanne ne ko an yi mai fenti a masallaci ba zai shiru ba wanne ne ko an kawo wata hukuma an ba shi ya rike ba zai shiru ba to wannan za a kashe sauran kuma wane yana fama da tsohon mota ku ba shi sabuwa wane katanga gidan shi ta siminti ce ku yi mata shafe wane katanga gidan shi ta kasa ce ku maidaita ta siminti su kuma sai su yi shiru dan haka sai a waye gari qatiba an yi shiru wa kaddara malan Ja'far dan dariƙa ne Allah ya kiyaye
amin
da an yi shiru yanzu ku kaddara malan Ja'far dan Shi'a ne Allah ya kiyaye
amin
sai ai shiru ba za ai shiru ba me yasa shekara biyu da watanni da kashe malan Ja'far ko mutum ɗaya babu a kurkukun Najeriya akan tuhuma me yasa daga buga wata takarda wadda ta fara kyankyasa kofa me yasa nan da nan aka fara kamo waɗanda ake zargin su suka buga takardar tare da cewa ita ƙasar ba takardar ba a nan ƙasar aka bugo ta ba amma ya aka iya gano a kama wane da wane a nan ƙasar shi ko kisan a Kano aka yi shi amma yau babu mutum kwaya ɗaya a cikin kurkukun Najeriya wanda ake tuhuma game da kisan malam Ja'far a yau babu takarda kwaya ɗaya wanda ake processing ana tura ta gaba game da gano waɗanda suka kashe malam Ja'far babu wani committee kwaya ɗaya wanda yake aikin gano waɗanda suka kashe malam Ja'far amma daga buga wata takarda tana harin wasu mutane sai aka ce to a tuhumci wane da wane me yasa ba a tuhumci wane da wane a rike su ba a ce har sai an gama bincike saboda haka kai da zaka taso kana wa'azi ko da kana jin tsoron za su kashe ka kai wa'azi ina za mu dauki wannan a cikin hadisin nan da hantsi aka kashe annabawa 43 nan take malamai 170 suka mike suna wa'azi da yaushe aka kashe su da yammacin wannan ranar wannan ya hana a samu masu wa'azi bai hana a samu ba shi yasa ku tashi ku yi wa'azi ku tashi ku yi wa'azi sannan ku hura wuta da rubuce-rubuce da wa'azozi da hudubobi babu ragayya wane ne ya kashe malam Ja'far a fito a faɗa hukumar da ta iya kamo wasu ƴan jaridu don za su bata mata suna, don za su tada fitina, don za su yi kaza, don za su yi kaza, ya ta iya gano ƴan jaridun nan na da alaka da abin da aka rubuta daga wata ƙasa aka rubuto abin aka harba shi a duniyar gizo, ya aka suka iya gano su kama wani da wani, ya aka a nan ƙasa aka kashe Malam Jafar yau ba iya kama ko mutum ɗaya ba, ina mutanen da aka kama su aka tuhumce su aka ɗibi kuɗi aka ba su suka ƙara jali suka ƙara ƙarfi suka fito suna toroko. Dan haka maganar yin shiru bata taso ba, ba a yi shiru ba. Sannan duk wani wanda yake ganin yana da ƙarfin ƴan sanda to ya tabbatar da cewa kisan Malam Jafar za ta iya kare hukumar ƴan sandan Najeriya kakkab. Na ɗaya kenan. Na biyu, kisan Malam Jafar za ta iya rushe fadojin sarakunan gargajiya kakkab, kuma za ta iya tankaɗe da rairaya na kujerun gwamnatocin ƙasar nan gaba ɗaya. Saboda haka maganar kama wani ɗan jarida da yi mishi sharri bata taso ba. Ku kama wanda ya kashe Malam Jafar, ku fito wa da jama'a shi, sannan ku faɗa mutane gaskiya, ku daina yaudararsu. Sannan jami'an ƴan sanda, saƙon Albani zuwa gare ku shine, ku je ku tambayi tsohon mai gidanku mai suna Tafa Balogo. Idan dai gwamnati ce ta ƴan siyasa, to gwamnati ce ta ƴan iska. Abin da yasa ne wannan maganar, saboda wannan bindigar da ke hannun ƴan sanda ita ce tsohon superintendent ƴan sanda Tafa Balogo yasa aka yi amfani da ita wajen murɗe zaben 2003. Waɗannan bindigogin naku ku ƴan sanda ƙanana ku ne aka sake sawa kuka tankaɗo ƙeyar superintendent ku Tafa Balogo, kuka kawo shi kotu, saboda yanzu ya zama ba shi da amfani ga wannan gwamnatin siyasar. Saboda haka duk wani ɗan sanda da gwamnatin ƴan siyasa ƴar shekara huɗu ko shekara takwas ko shekara shida za ta yi amfani da shi don cimma manufarta, ya san cewa shi fakakin shi na dindindin ne, su kuwa kujerarsu to ɗoruɗa faini ce, don haka kai a hankali za su yi amfani da kai ne a matsayin karen farauta. Don me? Don kana da amfani a yau, a gobe ba ka da amfani fa, sai a jefar da kai. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansurukum min ba'sillahi in ja'ana. Yau kuke da mulki, gobe ba, ba ku da mulki. Ku je ku tambayi wani babban shugaban ku da suka maida shi babban karen farauta a wata hukuma ta ta'adin kuɗi, yau yana ina? Wani irin leshi da jambaki ya sa don ya fita ƙasar ya gudu? Yau a ina yake ɓoye? Ina wani karamin karen farautarsu da suka sa ya rinka musu rusau? Yau yana ina? Yana gudun hijira, sai dai da asuba ka ji muryar shi a BBC, ba a san daga ina aka ɗauko ta ba. To ku sani da cewa amfani da ku ƴan sanda a matsayin karnukan farauta don kare wata gwamnati ko wata fada, don cimma wani ɗan jarida mutunci wanda aikin shi ya hukunta ya bayyana gaskiya duk inda ta zo, aikin shi ya hana shi ya zama kawai ya zama bututun yaɗa manufar wani banda wani, wallahi babu inda za ta kai ku sai inda Tafa Balogun ta kai shi, sai inda Ribado ta kai su. Waɗannan kuwa ofisoshi ne na ƴan sanda, ba karnukan farauta ba ne masu yawo da bindiga a hannu. Ku kuma masu wa'azi, ku sani da cewa kisan Malam Jafar to allura ce fiye da allurar soja, wadda ta kai ka kira ta allurar doki ga dukkan mai wa'azi wanda ya imani da Allah. to mu wannan tafassara me yasa ba a kashe wani shehi na dariqa ba me yasa ba a kashe wani madugu ko kattagi na yan shi'a ba sai dan waɗannan an tabbatar da barna suke yadawa kuma a shirye suke su tafi tare da duk wani zalunci da wani azzalumin sarki yake yi tare suke a shirye suke su tafi tare da duk wata shirka da tsafi da wani sarki yake duk wani zaluncin dan siyasa mai mulki to shehunan dariqun kasa da madugai na yan shi'a tare suke su tafi da shi a shirye suke amma me yasa aka faro malaman ahlus sunna sai dan an san cewa a kada a raya jiya yau ba za su bi ba dan haka ya ku malaman ahlus sunna ku kadai ne Najeriya take sa ido daga kun tsayu domin fada da zalunci idan kuka yi shiru Najeriya ta shiga uku domin fastoci sun bi ba wani fasto da yake fada akan ai zalunci a hana zalunci malaman dariqu gaba ɗaya sun bi ba wani shehin dariqa gaba ɗaya wanda yake fada da zalunci madugai na yan shi'a gaba ɗaya sun tuba da fada da dagutu babu wanda yake fada da dagutu daga cikin su kowa ya bi an ba shi mota an zuba mai kudi a account suwa suka rage malaman ahlus sunna idan kuka yi shiru zalunci ya bayyana ku fada akwai yan bayan ku da yawa ba za a iya kare ku ba domin kun ji sadda aka kashe annabi 43 da hantsi nan take malamai 100 nawa suka tashi 170 da aka kashe su fa an daina wa'azi cikin bani Isra'ila ba daina wa'azi ba so da aka ku tashi ku faɗi gaskiya ku hau mimbarin juma'a ku faɗa ku hau mimbarin idi ku faɗa ku hau mimbarin ƙasa gaba ɗaya ku faɗa kar ku ji tsoron kowa kar ku ji shakkar kowa in aka ce gobe za a saka ƙuri'a ku tsaya ku wakilci musulmi ku dubi wane ne ya dace a zaba ku ce jama'a ku zabuwa ne waye bai dace ba ku ce jama'a kada ku zabuwa ne wannan yana daga cikin aqidarmu yana daga cikin manhajinmu magana cewa malamai su yi shiru game da siyasa ƙarya kuke yan demokradiya ƙarya kuke yi ku je dai malaman dariqa da na shi'a da kuka toshe bakin su su yi shiru amma malaman ahlus sunna muna nan mun watsa wukanmu 2011 za mu fito mu yanki duk wata ƙuri'a wadda take ta zalunci ce a jefar da ita ba za a yadda ba sai an yi adalci domin in ka tsaya kana tsoron zalunci to yanzu kun ga abin da zaluncin ya kai ku tsoron tiya gas ne da tsoron bindiga da tsoron kurkuku shine kai ku halin da kuke ciki a yau 7-point agenda tie selling 11 tie selling 70 tie selling all agendas sun yi selling gaba daya agenda farko ita ce wutar lantarki ina wutar lantarki take agenda ta biyu ita ce Niger Delta an ce an yafe musu na'am sun ce ba su yadda a yafe musu ba 7-point agenda tie selling babu bukatar sai an bayar da 7-point agenda babu security a ƙasa mutanen ƙasar waje tsoro suke su shigo da dukiyarsu ba wuta ba ruwa manya da kananan kamfanoni sun gudu sun koma Ghana uwar demokuraɗiyyar duniya ita ce America ta tsine wa Najeriya albarka akan demokuraɗiyyar Najeriya ta zalunci ce dan haka a yau din nan shugaban demokuraɗiyyar duniya da ya je hoto fin alatsi ne a Najeriya sai ya sauka a Ghana ta sararin samaniyan kasar nan ya wuce yau da azuba me yasa bai tsaya a nan ba saboda uwar demokuraɗiyyar duniya ta tsine wa kasar akan demokuraɗiyyar dan haka cewar a kashe Malam Jafar saboda in gari ya waye ya ce zai yi wa'azi a membarin Juma'a game da su wane azzalumai ne maciya amana, sun ci amanar musulmi, sun ci amanar ahlus sunna, ba za a zabe su ba, ga gwarzo shi za a zaba. Sai aka ce to a riga shi kafin ya fada a kashe shi, wai me ake isarwa? To in 2011 ta zo, to kowa ya ja baki ya shiru. Ƙarya kuke ƴan demokradiyya, ƙarya kuke. Mun bullo da salo iri-iri wanda duk yadda kuka taho sai mun yanke. Duk wani azzalimi mai san tazarce ne, ko kuwa mai san 2011 ya zama shugaban ƙasa ne, wallahi ƙarya ike yi. Mimbaran ahlus sunna ba su fito su ainihin yaƙi da duk wani azzalimi. Kisan Malam Jafar ya hana a yi wa'azi akan ka a zaɓe ku, bai hana ba. Don haka kisan Malam Jafar a gaba ma ba zai hana ba, sai an fito an yaƙe ku akan zaluncinku. Don haka in aka ce gobe za a saka ƙuri'a, malamai ku miƙe. Duk wanda kuka bai dace ba ku fito ku faɗi sunan shi ƙarara, ku ce wane bai dace ba kada a zaɓe shi, wane ya dace a zaɓa. Idan wannan nan ya ci amana, idan ta kewayo, ku ce wane ya ci amana ba za a zaɓe shi ba. Naka kashe wasu, wasu su miƙe. Ba a kan ku faro ba kashe malamai masu wa'azi a ƙasar nan. A nan ƙasar su ɗan fodiyo aka fara kashewa, aka yi fatawa jininsu ya halatta, dukiyarsu ta halatta, fatawa aka bayar daga cikin fada aka rinka bi ana buge su ana kashewa. A nan ƙasar a Kaduna a wannan zamanin aka kashe alaramma yana karatun Alƙur'ani. A nan nan tudun wada a gabana ƴan ɗariƙu suna nuna Malam Baba Ahmad suna cewa sai mun kashe ka, ka zo ka raba mana kan al'umma. A nan tudun wada aka yi haka, ƴan ɗariƙan tudun wada. A nan tudun wada aka yi haka, a nan masallaci. Wannan bai ainihin sa an ja da baya ba. Don haka jama'a ku sani da cewa kisan mai wa'azi kada ya tsoratar da waɗanda za su biyo baya. Kada ku sake ku rikita rayuwarku, kamar yadda na faɗi a kasar ɗin munafunci dodo ne. Wai duk inda malamanku za su yi kuna bin su rututututu, ko ɗaya ku bar kowa ya rayu hurran mutlaqan, ya shiga duk inda zai shiga, duk wanda zai kashe ya kashe, wasu su sake tashi. Ba ku ji karin magana da 'yan zamani suke ba, suka ce wai mai Obama ta goya nata balle mai shege. Haka 'yan zamani ba suke cewa wai mai Uba dan halal ma aka goya shi a baya balle shege. Ina ba ku san zamani ba, an wuce da ku Hausawan da. Aka ce muku 'yan zamani, suka ce mai Obama ta goya nata balle shege, wato shege ma ya fi asali. To wanda bai da asali mai Obama aka goya shi balle shege? Ba kwa jin Hausa. Ma'ana kowane garari da gararan baya yawo balle malamin sunna? Waye kuka ga yake yawo da bodyguards? Dan mai malaman sunna za su zama duk inda suke wai ana yawo da su ana tsoron ka a kashe su. Wace irin kariya ce da tariya da ba a yi wa Malam Jafar ba, gashi sun je sun kashe shi ba? Abinda aka yi ya tsinana? Bai tsinana a bakin komai ba. Babu wani malami da zai rinka tafiya wai ana bin shi a baya, wai a nemi shi kariya ko a nemi shi wani abu. Wanda duk yake da bindigar shi ya fito ya harbi malamin sunna. Malam Bello ya bo ya ce ga sunan tsuntsaye ne sun nuna sai harbi. Iyakar ta kenan. Babban malami Al-Allamatul Qasim ya ce wa anna zalika malami ya fito ya bayyana gaskiya ko yana tsoron rayuwar shi yakunu aula yin haka shi yafi gare shi lima fihi min izazid dini saboda haka ne daukaka addini in malamai suka yi shuru barna za ta faru idan suka yi magana fa to gyara zai faru za a daukaka addini za a kare mutunci dan haka ku ji wannan da kyau jama'a malamai ba za su yi shuru ba wai a ce wai malamai ba ruwansu da harkar siyasa sarakunan gargajiya dai da aka ce musu ba ruwansu da harkar siyasa su dama yaran yan siyasa ne amma malamai ba yaran yan siyasa bane malamai suna cin gashin kansu ne malamai suna karkashin gwamnatin dan fodiyo ne malamai ba sa karkashin sarakunan gargajiya malamai ba sa karkashin gwamnatin lugga gwamnatin lugga malamai daular Usmaniya suke bi dan haka an zo an yi da'awa an rusa gwamnatin su sai sun bayyana gaskiya sai sun tashi sun yi jihadi sun dawo da hawiyya ta gwamnatin su so da haka yin shuru ga malamai kaskanci ne ga addini magana kuma fa daukaka addini ce malam yace wa fil hadisi yazo a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi annabi yace afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin jihadin da yafi kowanne daukaka shine fadin gaskiya a wurin azzalimin mai mulki jama'a kun ji waɗannan suna daga cikin ainihin wato ayoyi da hadisai waɗanda ainihin na haro gaya mana ainihin a cikin wannan muqaddima innama abin da ya rage a yanzu wanda nake so in karfafi wannan magana tawa ita ce wata aya da ta zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 145 da Allah yake wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wamastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كن جاب عند الله يجي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أنسى مؤنبا ديوا سنسى مقويا ديوا وطن دا سكا قويبا ينسو وطن دا أكا تربيا چيسو سكا ياكي تارد وطن نانبا أتكي وتكراء تونا آية waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir an samu annabawa da yawa wadanda aka kashe su qutila ma'ahu ribbiyuna kathir wadanda aka kashe su tare da ainihin mabiya masu yawa ma'ana a bisa kira'a farko tana bayyana mana cewa an samu annabawa da yawa sun yi yaki kuma mabiyan su da yawa sun tarbiyantu sun bi bayan su a kira'a ta biyu kuma an samu annabawa da yawa waɗanda aka kashe su haka aka kashe mabiyan su da yawa to me biyo baya fama wahadu lima asabahum fi sabilillah basu raunana ba saboda abin da ya same su wajen tada addinin Allah me wannan magana take nufi waɗanda aka kashe ne basu raunana ba su kan ba an kashe su ba ɗan baya basu raunana ba wama ba'ufu basu kwanta dama ba wa mastakanu basu sa mutuwar zuciya ba dan haka babu gudu babu ja da baya wallahu yuhibbu as-sabirin Allah yana son ainihin masu hakuri wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana fa abinda suke fadi sai dai cewa suke Allah ka yafe mana zunubanmu wa israfana fi amrina duk barnar da muka yi a rayuwarmu ka yafe mana wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna ala alqawmil kafiri Allah ka taimake mu akan kafirai da Allah ya ji wannan addu'a ta su sai amsa da cewa fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah madaukakin sarki ya ba su ladan duniya da kuma mafi kyau daga cikin ladan lahira wallahu yuhibbul muhsinina lallai waɗannan mutane masu kyautatawa ne Allah madaukakin sarki kuma yana ainihin san masu kyautatawa jama'ar musulmi kamar yadda kuka ji haka to haka al'amarin yake an kashe annabawa da malamai ko za kuma a ci gaba da kashe annabawa da malamai kar ku dauka ta tsaye akan malam Ja'far da aka kashe malam Ja'far me biyo baya sai aka kashe malam Umar dan Mishiya me biyo baya can a cikin kasar Sokoto sai aka sake biya kashe wani sannan me biyo baya ba da jima wannan ba ma an kashe wani a Kano yanzu malamai su ne mutanen da suka fi kowa rashin tsaro da aminci a rayuwa domin an taba an ji da dadi sun ga an kashe malam Ja'far ba abin da ya faru to yanzu wai limamin anguwa ne jama'a a Kano wajen tarauni kawai ya bata mutanen anguwa rai sai suka ce wallahi sai mu kashe ka sai aka waye gari kawai sai suka kashe shi ko labarin shi ba kun ga ba ku ji ba ko labarin shi ba ku ji ba so da aka kanawa ku saurari bala'in da zai same ku akan kuna kashe malamai masu fadin gaskiya wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas wanda yake ba ruwan shi to ya tashi yayi magana wanda ya shiru ya shiga ciki bai yiwuwa a ce a kashe malami irin malam Ja'far a ce a ja baki a yi shiru wai sai a ce wai hukumar yan sanda ce take da bincike a hannunta wai wanda zai faɗa haka shine the number one citizen of the state wanda shine chief security officer na jihar amma saboda an mai da mutane wawaye an rena hankalin ahlus sunna saboda ana ganin wani an bashi mukami kaza wancan an bata kaza wani an yi mishi fenti wani an gyara mai katanga saboda haka sai a dauka kowa ma sayayye ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye to dan kada masu wa'azi su dauka cewa ai wallahi tunda aka kashe malam Ja'far kowa ga yadda hankali ya tashi an kashe malam Ahmed Shia ba za a sake kashe wani ba wallahi kullum a cikin shirin kisa ake Allah ne ya ba mu labari saurari alqur'ani kaji Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu labari a cikin ainihin wato suratu ghafir a inda Allah yake ba mu labarin cewa kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu wa jadalu bil batili li yudhibu bihi al haqq fa akhadhuhum fa kayfa kana iqab وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الله yace tun kafin duk wani kafire da kake jin yake kafirci a yau to an samu mutanen annabi Nuhu sun yi kafirci kungiyoyin da suka biyo bayan su na kafiran adawa da samuda sun yi kafirci sai yace wa hammat kullu ummatin kuma kowace al'umma sai da tayi yunkuri bi rasulihim da dan aikin su li ya'khudhu dan su kama shi su kashe shi wannan yake nuna maka dabi'a ce ta kowanne jama'a haka zo aka yi musu wa'azi su yi yunkurin kashe wannan ainihin mai wa'azi ko wannan ainihin annabi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine kashi na farko na laccata idan kun fahimce ni da kyau tun farko maganar da nayi nace dama laccata na kasafta ta kashe biyu to duk abin da ka saurara tunda ka sa dan farko har zuwa dazu to shine a matsayin shimfida yanzu ga asalin laccar asalin laccar ita ce kisan Sheikh Ja'far Mahmud Adam wane ne Sheikh Ja'far Mahmud Adam me yasa yake da muhimmanci a matsayin binciken gano makasan sannan daga karshe wane ne ya kashe malam Ja'far sannan ina gaskiyar labarin mutumin nan mai suna Ado Muhammad da kafofin yada labarai na Kano da BBC da sauransu suka ce wai an kama shi da hannu a kisan malam Ja'far sannan ina matsayin waɗannan ainihin wato bayanai waɗanda waɗannan yan jaridu suka yi
ɗan uwa masu saurare muna gabatar da wannan wa'azi muna sanar da cewa shari'ar musulunci ta haramta kazafi na'am shari'ar musulunci ta haramta kazafi domin duk wanda kai wa kazafi Allah zai bi mishi haƙƙi ɗaya kenan haka kuma ita shari'ar musuluncin ta hana kai laifi ka san kai kai kuma ka dauki laifin ka yarba wa ainihin wani wanda bai ji ba bai gani ba wannan ma shari'ar musulunci ta hana idan har mun yadda da waɗannan maganganu gaba ɗayan su to lallai abu ne mai sauki mu fahimci cewa a wannan zaman namu jama'a wallahi al'azim ba ma nufin mu yi wa wani kazafi kowane ne ba sarkin gargajiya ba ba dan siyasa ba ba dan dariƙa ba ba dan shi'a ba ba wani mutum daya ba amma kuma a yayin da muke yadda da cewa ba za mu yi wa kowa kazafi ba don mun san matsayin kazafi ba kuma za mu yadda a ɗibi bakin fenti a yarba wa wani wanda bai ji ba bai gani ba a daidai wannan lokacin kuma ba za mu yadda a yi wasa da hankalinmu ba mu ahlus sunna wannan wasa da hankali koda daga hukumar 'yan sanda ne ba za mu karba ba koda daga hukumar yada labarai ne kafofin watsa labarai na rediyo da jaridu ba za mu yadda ba wannan wasa da hankali koda sarakuna ne na gargajiya haka koda 'yan siyasa ne Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa ku ji abin da yace Allah madaukakin sarki yace wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai ko diban kudin jama'a ko tsaji ko sata akwati ko murdiyan mulki duk wannan su'an ne abu mai muni wanda zai haifar da damage ga al'umma aw yadhlim nafsa ko ya zalunci kanshi yayin sina ko ya luwadi thumma yastaghfirullah sannan sai roki gafara Allah yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara Allah mai rahama Allah zai gafarta mishi shine mai ya lulluba zunuban kuma Allah ya wanke shi to amma waman yaksid isman wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi to kan shi yawa wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah gwani ne idan kowa bai san shi yake kisan ba in kowa bai san shi yake barnar ba to Allah ya sani kuma Allah gwani ne yana da hikimar yadda zai bayyana wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata wani mugun laifi aw isman ko wata barna thumma yarmi bihi bari'an sannan ya yarba wannan laifi ga wani wanda bai ji ba bai gani ba faqad ihtamala buhtanan to wannan ya dibo wa kanshi kirkirarriyar ƙarya ya yaba wa kanshi wa isman mubina sannan ya ɗebi alhaki bayyananne ya rata ya wuyan shi me wannan magana take nufi idan ka san ba kai ka kashe malam Ja'far ba idan an ce kai ka kashe malam Ja'far sai ka fito kai bayani ba kai ka kashe ba idan sunan wane ya fado a matsayin shaida a sa wane ya fito yayi bayanin ba shi ya kashe malam Ja'far ba kuma bai da alhaki akan haka ya kuma muƙabalanci waɗanda suka yi wannan da'awa a kan shi cewa inda gaske suke su fito a rubuce suka faɗi ko da kasan ne suka bayar amma dai ba su bayyana ba suka ambaci sunanka suka ce kai ne suka rubuta suka ce kai ne sai ka fito ka muƙabalance su shari'a tana da mafita hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce albayyinatu ala almuddai wal yaminu ala man ankara
wanda yace wani ne yayi kaza ana so ya kawo hujjoji da shedu wadanda za su kare shi akan wannan maganar da yake fadi akan wani sanda ya kawo hujjoji da shedu ya rage wani ya ansa ko ba ya ansa ba idan yayi musu me zai yi sai rantsuwa da Allah akan abu biyu cewa wannan maganar da ita da shedun ƙarya ce sannan abin da ake dawa akan shi ƙarya ne ba shi ya aikata ba sai rantsuwa da Allah wannan abu ne da za a iya gama shi a cikin ƴan mintuna kaɗan ba tare da an fata lokaci ba to amma mu ba mu taɓa jin a ce an yi da'awar laifi akan wane sai a ce hukumar 'yan sanda ta fito ta wanke shi shi kuma ya karɓi wankewar kuma yana da'awar cewa shari'ar musulunci yake aiki da ita hukumar 'yan sanda tana kama mai laifi ne da wanda aka yi da'awar laifi da wanda ya da'awar sai ta danka su ga kotu amma bai isar daga wankewar da hukumar 'yan sanda ta yi wane yayi tunanin yawon ku ban ya san shi ba wankakke bane domin matsalar ba a nan take ba a lahira take duk duniya in an wanke ka daga laifi kaza idan ba wankakke bane kai to saurari abin da Allah ya ce wannan maganar ina yin ta ne kai tsaye gaggaɓoɓi na shida da na bakwai da zan zo in yi magana a kansu a yanzu in na zo magana ta su ne masarautar Kano da kuma gwamnatin Dr. Alhaji Ibrahim Shekarau gwamnan Kano waɗanda zargi ya bayyana a kan cewa an samu wata tashar intanet ta fitar da wani rahoton cewa su ne ke da alhakin kisan Malam Ja'far abinda muka saurara daga zarar fitowar zargin nan su fito su yi wancan abinda musulunci ya shiryar shine su nemi cewa ina 'yan Sahara reporters ina waɗanda suka buga waɗannan bayanan su fito koda ku ba za su fito din ba da zarar bayyanar rahoton su fito su su ce su fito a shirye suke a samar da kotu ta musulunci a share fage gidan radio naku ne kafofin yaɗa labarai naku ne a sa ana ji ana gani a ɗauka a sanya a manya-manyan tashoshin duniya CNN ta ɗauka Al Jazeera ta ɗauka ko ina ta ɗauka in Sahara reporter su fito su bayyana ina suka samo shaidar cewa fadar sarkin Kano da kuma gwamnatin Kano ce suke da nauyin kashe Malam Ja'far sai ku neme su su yi haka in suka gabatar da bayanai ya rage in kun san ku ne ku fito ku ce ku ne sai ku yi mai sai ku yi abin da ainihin ayan nan ta faɗi wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima sai ku ce lallai kun yi amma kuna roƙon Allah ya gafarta muku sannan wacce hanya za a shiga a fita dan a nemi saukin abun dan abun babu rangwame sai dai sauki tunda mun ji nasoshi a baya tunda dai yanzu ba wanda zai iya zuwa kiyama ya je roƙo gafar Malam Ja'far ya dawo to kaga sai a nemi malamai su yi fatawa ina za a samu sauki da sassauci kafin a je can a zauna a huta dindindin ta yo amma sai muka ji masarautar Kano sun ja baki sun yi shuru ba su ce komai ba gwamnatin jihar Kano suka ja baki suka yi shuru ba su ce komai ba aka yi shuru game da wannan wa ake jira ya yi magana su da aka yi wa magana a kai su ake jiran su amsa eh ko kuwa ba su ba ne sai suka yi shuru sai daga baya aka buga takarda a kan intanet cewa ai hukumar 'yan sandan Najeriya ta wanke su to ta wanke su a wannan kotu sun zauna ne tare da waɗanda suke muƙabalantar su da wannan laifi an nemi waɗanda suke da'awar wannan abun akan su ba nema ba to abin da zamu ce musu da su da suka ce an wanke su ba mu sani ba shin wankakku ne a wurin Allah ko ba wankakku ba sani ya takaitu ga Allah da waɗanda suka wanke su din ko sun wanku ko ba su wanku ba ko masu musu su kolan sun su kolance su ko ba su kolantu ba amma dai ku ji abin da Allah ya ce cikin suratul nisa ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya Allah ya ce ga kunan ku dinnan kuke kare su a nan rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhu wane ne zai kare su a wurin Allah yawmal qiyamati a ranar alkiyama amman yakunu alaihim wakila ko ko wane ne zai zama wakilin su ɗan sanda sai ku sauraro wannan a nan duniya kun kare su kun wanke su in wankakku ne shikenan kun dace idan ba wankakku bane waye zai wanke su da ku a ranar alkiyama wannan aya ce ta ishe mu ba sai mun tsawaita ba Allah kiyaye na'am mu ahlus sunna a Najeriya mu kadai ne ake kashewa na'am ɗan dariƙar Tijjaniya sun sha gargadin kisa gare mu kuma sun kashe wasu daga cikin mu a Kaduna can da nake faɗi a anguwar Badarawa in ba na manta ba ko Barnawa Mala Aliyu ɗan dariƙar Tijjaniya ne suka kashe shi me yake yi karatun Alƙur'ani yake yi suka kashe shi cewa yake ku saurara in bayyana muku hujja mana suka ki suka taba mishi wuka a ciki Allah ya gafarta mishi ni din nan a 1995 yau kwatankwacin shekara 14 ɗan Tijjaniya suka ɗibo makamai suka taho shago na bayan sallar magriba ina zaune suka taho ainihin aka turo ɗaya ya ce ya zo ne zai yi tambaya ni ce mecece tambayarka sai ɗaya daga cikinsu wanda limamin juma'a ne yanzu na masallacin Tijjaniya a garin nan ƴan muciya sun fi sanin shi da Sarma Kandi sai rinka cewa me kuke jira da shi ku daba mishi mana abokin zamana tela ne yana zaune sai ta su daba mishi ai dama ba tambaya kuka zo yi ba to sai kuma sabani ya faru a tsakaninsu tun daga wajen shagon wanda ya shigo tambaya sai tashi ya gudu wannan kenan na'am sannan ƴan shi'a ƴan shi'a a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Zazzaki sun kashe mutane da yawa a Najeriya yadda Zazzaki yake koya musu shine sai a by crossing sai a turo ƴan Gombe sai su tafi Katsina sai su kashe wani haka aka turo wasu matasa ƴan Gombe suka je har garin Katsina suka kashe wani malami ahlus sunna yau kusan shekara 17 akai wannan a nan Zaria a nan cikin masallacinmu Zazzaki ya sake turo wasu yara ƴan jihar Kebbi ƴan garin Argungu suka zo kashe Malam Musa Allah bai ba su nasara ba suka daddaba mishi wuka a Sokoto Zazzaki ya sake tura wasu yara ƴan Kaduna suka tafi suka je ainihin suka kashe Malam Umaru dan mai Shiya na'am to sannan sai ƴan Kadiriyya su ko sun dade suna furuci cewa za su kashe Malam Ja'far to waɗannan kafin in tafi da nisa na kawo misalai ne fisha a cikin irin yadda rayuwar malaman ahlus sunna take cikin barazana da ainihin gargadi daga waɗannan ƴan ƙungiyoyi amma shin mu ahlus sunna a Najeriya suwaye muke tuhuma da jinin Malam Ja'far, kuma menene dalilan tuhumar mu? Muka ce tuhuma ba mu yi kowa kazafi ba, ba mu ce wane ba, suwa muke tuhuma? Muna tuhumar nahiyoyi bakwai ne. Nahiyar farko su ne ƴan Tijjaniya na garin Maiduguri. Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya gafarta mishi, bijimin malami ne, mahaddacin Alkur'ani da ƙira'o'i guda bakwai da riwayar shi goma sha hudu a bisa littafin Nazmun Shatibi, ya haddace shi fas. Masanin tafsirin Alkur'ani ne, sannan gwarzo ne ɗan gwagwarmaya, ba shi da tsoro, ba shi da kwaɗayi, barazana ba ta hana shi ya yi abin da ya ga ya dace ya yi. Duk abin da ya kamata ya sa baki zai sa baki. Ya shafi da'awar mu ta sunna, ko ko ya shafi ainihin ƴan siyasa ne. Ya ishe ka misali, babu gurbin da ya tsaya, ba ɗan siyasa ba, ba sarkin gargajiya ba, akan kashe matar Abubakar Rimi. Duk ƴan siyasar Najeriya ba su yi Abubakar Rimi kara sun fito ba, domin gwagwarmayar gano suwaye suka kashe ta. Malam Ja'far shi ne wakilin da ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, sai da aka zo tun ana yi mishi tawaya, ana gargadin shi akan in bai daina maganan nan ba, to shi ma fa za a gama da shi, bai fasa ba. Aka zo ana rubutowa, har sai da ta kai rubutattun takaddun da ake rubuto mishi ana gargadin shi game da kisan Sa'adatu Rimi, sai da ya ɗibe su ya kai su hukumar 'yan sanda wurin DPO mafi kusa da gidanshi. Duk waɗannan al'amura sun fara a Kano. Kowa ya san tashin-tashinar da aka yi ainihin Plato, tun daga ɓangarorin Plato kamar Yalwan Shandam da cikin garin Jos. Malam Ja'far bai ja baki ya yi shiru ba. Sannan haka, duk sanda kuke tafi da Malam Ja'far, in ya ga zalunci to zai yi magana. Maganar da zai kuma magana ta nasiha, wato kai da shi. In ka kifa, to zai fito kuma zai fada. Shahararrun rahotanni ne a cikin jaridar Daily Trust da makamantansu, Weekly Trust, sun ta bayyana irin ɗauki ba daɗi da Malam Ja'far ya hasaso gwamnatin jihar Kano, wadda yake wa aiki a wannan lokaci, ta fara sauka daga abin da ta kira jama'a na zaluncin da kwankwasa yake yi. Domin ita gwamnatin ta zo ne da nufin kwankwasa ya yi zalunci, to ita ta zo ta yi adalci ne. Don haka ta zo da malami ya zama mata shugaba. To da ya fara hasaso haka, bayan nasiha aka ji karbe, sai fito na fito, ya fito yana bayyanawa. A lokacin wakilin da ya wakilci gwamnatin jihar Kano wajen tattaunawar da Malam Ja'far a ainihin jeren giyar jaridun da suka ringa fitowa, shine kwamishinan yaɗa labarai na wancan lokaci, wanda shi ma ɗan izala ne. A cikin tafiyar izala da shi aka fara, duk da yanzu ya je ya durƙusa gaban shehunan ɗariƙa na Kano, ya ce ya tuba, sun tofa mishi albarka, sun dafa kanshi, Allah ya kyauta. To irin wannan malami shi ne ainihin Ahlus Sunna da ke garin Maiduguri suka buƙaci cewa ya je rinƙa musu tafsiri. Ya amince zai je rinƙa musu tafsirin, kuma ya rinƙa musu tafsirin a cikin ladabi da mutuntawa irin ta Malam Ja'far. Kafin ya fara tafsirin nan, sai da ya bi malaman Maiduguri gaba ɗaya, ya gaishe su gaisuwa ta girmamawa, tun daga waɗanda suke Ahlus Sunna har 'yan Tijjaniya. Sai da ya bi sarakunansu na gargajiya gaba ɗaya, ya gaisa da su, ya jinjina musu, kuma ya yaba musu, kuma ya nuna musu ya zo zai yi tafsiri a nan ƙasar ne, ba don ya zo da wani abu wanda ba su da shi ba, sai don ya zo zumunci ne ya kawo shi. Sannan ƙasar Maiduguri da jihar Borno gaba ɗaya ba ta samu malami irin Malam Ja'far a wannan zamanin ba, wanda ya nuna aikin da'awa, aikin da'awa na haƙiƙa, don ba tafsirin kaɗai aka tsaya ba, ba karatun Umdatul Ahkam kaɗai aka tsaya ba, ba karatun ainihin littafin Riyadus Salihin kaɗai aka tsaya ba. yakan sa a tara dukiya a je gidajen marayu a je kurkuku duk wanda yaji za a zalunta zai je ya hada kai da duk wani wanda ya san cewa za a kwato wannan zalincin ya bi hanyoyin da suka kamata har a kwato wannan zalunci sannan alheri daya tamkar da dubu Malam Ja'far ne ya kai shi Maiduguri wanda har duniya ta tashi kasar Maiduguri bai kamata ta manta da wannan ba shine Malam Ja'far Muhammad Adam shine ya shiga ya fita da iyawar shi da mutuncin shi a wurin malamin mu Muhammad Zarban Al-Ghamidi shugaban dauran Najeriya wanda shine limamin masallacin ainihin wato Kuba kuma bosa na Jami'ar Islamiyya wanda Zarba in yace ga kaza yana da wahala ka shawo kan shi sai da Malam Ja'far ya dauki wajen shekara uku yana lallashin Zarba akan ayyada daura tana da muhimmanci a Maiduguri bayan da aka yadda sannan aka zo mutanen Maiduguri suna bincikar ta wace hanya za a yi daura shi ya nuna musu ko a samu wata tsarariyar kungiya ko a samu wasu mutane da za su tsayu a kai ya shiga ya fita aka zauna aka rubuta takarda aka kai goro aka kai mari aka shiga aka fita aka zo aka kawo daura Maiduguri wanda wannan ya jaza mishi bakin jini mai yawa daga ɗan uwan shi da ya saba zuwa yana karantar da su bulugul marami a ainihin garin Bauchi wanda can ma ana yin daura sai suka fahimci cewa shine ya yakice daura daga Bauchi aka koma da ita Maiduguri wanda hali ne ya kai ai haka domin da Maiduguri da Bauchi duk ɗaya ne geographically in ka duba north east ne wato arewa ce gabas ce maso yammacin arewa a takaice waɗannan kaɗan daga irin gudunmawar da wannan malamin ya rinka yi kenan to ashe tare da girmama wannan da yawa malaman nan da ƴan tijjaniyan su da ƴan sunnan su ashe suna nan da yawanci sun kullace shi fata suke Allah ya kawo wani sanadi wanda zai hadari a mota ko wata annoba ta fada mishi a ce ya mutu domin har sai suka rinka fitowa suna cewa menene karatu aka fi su zakin bakin kawai da iya Hausa ayya baiwa ce zakin baki baiwa ce iya Hausa ma baiwa ce tunda kaga Allah bai maka bayyana wani to sai ka bashi wuri kai kuma ka je inda taka baiwa za ta bayyana ana nan malamin da tun muna yara kanana matasa muke karanta littattafan shi bamu taba jin kasar din wa'azin shi ba sai gashi ya ce shi ma zai yi tafsiri kuma da me zai yi tafsirin wai da Hausa shi ma ya iya inda zakin bakin ne sai gashi ya ce filaya a gidajen rediyoyi da sauransu aka rasa menene za a mai da shi dalilin tuhuma ana nan sai Malam Ja'far ya zo kan ayat da ke magana akan Allah a sama take Allah a sama yake shikenan sai aka samu hujja sai aka ta yadawa Ja'far ta kafirta Ja'far ta ce Allah a sama take ta zama kafiri ta yi wa Allah kujera shikenan aka ta yadawa sai suka dibo jiki ƴan tijjaniyan Maiduguri suka zo suka hada kai da ƴan tijjaniyan Kano suka zo suka kawo kara wurin mai martaba sarkin Kano cewa Ja'far ya kafirta ya ce Allah a sama yake aka gayyato Malam Ja'far fadar sarkin Kano ya zo ya yi bayani suka dibo jiki wajen su 300 su suka zo ɗan ɗarikar tijjaniya da magoya bayansu Malam Ja'far ya tafi daga shi sai Malam Abdulwahab ya mike ga abin da ake tuhuma ka kace a sama Allah yake ko kana da dalilai ya rinka shiga yana fita a cikin alqur'ani yana ruwan ayoyin da ke tabbatar da Allah a sama yake wannan tattaunawar an sa ta kai tsaye wato live a tashoshin talabijin da radio na Kano bayan duk an gama jawabi su kuma suka ce ai su sun zo ne ba su shiryo tattaunawa ba da haka aka tashi sun kunyata na Kano suka tsaya a Kano da fatawar cewa Ja'far ya kafirta jinin shi ya halatta na Maiduguri suka wuce Maiduguri da fatawar cewa Ja'far ya kafirta jinin shi ya halatta wannan kunji to ku karanta muhtasar mai muhtasar yace idan nace zan kashe ka idan aka je gaba aka samu gawarka to ne ne prime suspect haka yazo cikin muktasar mutun ya furta zan kashe ka kuma sai aka je aka samu gawarka to shi za a fara tuhuma a shari'a ba za a kamo shi a ce an kama wanda ya kashe ba sai a ce an kama wanda ake tuhuma dan haka lallai mu ahlus sunna na Najeriya gaba ɗayan mu muna tuhumar ƴan ɗariƙar Tijjaniya na Kano da na Maiduguri akan jinin Malam Ja'far na biyu ƴan Tijjaniyan Kano suka sake cewa bai kamata a bar Ja'far ba shi da kishiya ba lallai ai wa Ja'far kishiya lallai ne Ja'far yana cin karen shi ba babbaka dole a samu mai da kishiya to in za a yi wa malami irin Malam Ja'far kishiya sai an koma baya an ga meye ƴan Tijjaniyan Kaduna suka yi ƴan Tijjaniyan Kaduna yau kusan shekara 30 da ta wuce suka ce Kaduna ta zama ta Malam Abubakar Gumishi kadai shi kadai yake tafsiri shi kadai yake hadisi shi kadai ne malami ƴan boko duwurin shi suke zuwa lallai ai wa Abubakar Gumishi kishiya suka je suka dauko wani mai suna Umar sanda so kawo shi bayan dan lokaci kadan su da kansu suka ga cewa wannan ba shi da competency ma'ana ba zai iya gogayya da natsatsan malami tsohon alkali gogaggen mujtahidi wakilin rabitatul alamin islami a kujerar fadawa sai ga wannan motsatse ne dan in yazo shi zaki yake da ashariya na'am in karaya a wannan lokaci ka san irin yadda yake yi zagi yake da ashariya ba ma tafsirin da misalai irin na wanda ya zama halifan shi ba dan haka su da kansu suka janye shi ba dan ya mutu ba ana nan shine sai suka kawo dila sarkin wayo to nan ma dai bukata ba ta biya ba to wannan irin ka'ida ce ɗan ɗariƙar Kano sai suka ce lalle ayiwa Abubakar ayiwa Ja'far Mahmud Adam kishiya a Kano to sai suka ce ga yadda za a yi kishiyar na daya duk inda ya je zai yi wa'azi a yi kokari a maida wannan abun fitina ta hanya biyu ta hanyar jama'ar anguwa da hanyar hukuma da zaran an ce yau zai yi wa'azi a Adakawa sai a je a gaya DPO a ce wani malami ne zai zo yi wa'azi in yi wa'azin za a yi yaƙi ɗan ɗariƙa a nan cikin garin Zaria a Zaria City bakin kasuwa sun taɓa man haka dama mu halin mu kenan in dai ka tabo mu to lallai za ka ji haka Qur'ani yake shekara ko dubu nawa ne in ka tabo Allah ana nan wata ran sai ya sauka a kanka wa'azi za mu yi a nan bakin kasuwar Zaria jama'a sai kawai dare a suka je suka ce ai wani malami ne zai yi wa'azi za a yi yaki za a yi kaza za a yi kaza sai dai suka samu DPO na Zaria sai je kama yaran da suke daura lasifika sai ya kulle su unprofessional police officer kawai daga an kawo rahoto sai kama ka daure da na ji labari ni kuma sai na tashi sai na tafi wurin area commander a cikin GRA muna zaune da area commander muna hira in fact mun ma wuce wannan agendar sai gashi ya zo hajaran majaran wallahi wani malami ne gashi can zai wa'azi a cikin Zaria sunan shi Malam Albani na kama shi yanzu yana cell ina zaune na rantsi da Allah a falon area commander da ya tashi a da Alhaji Suleiman sai ce to shikenan je kaka sake shi sai tashi ya fita ya ce ka gani dan haka sai ku ta ganin su ba su da mutunci to annan ne sai wannan statement din ya ce they are unprofessional they lack professionalism ba su iya ba su da gogewa ɗan al'ada ne shine ɗan al'ada ne da an kawo mai magana sai ya ɗauka madadin ya bincike sai suka ce to duk inda Malam Ja'far zai wa'azi a Kano a je a ga DPO dan haka ya amfani da hukuma sannan na biyu a je a zuga ƴan anguwar sai ba su yadda ba sai a aika da ƴan tauri saboda haka duk inda aka je za a yi wa'azi sai ƴan sanda su yi marmaza sai su kira Malam Ja'far su ce akwai security alert an ce za a yi fada an ce za a yi fada kafin wata biyu da wannan abin nasu shikenan sai labari ya zo ai duk inda Malam Ja'far zai wa'azi to fada za a yi dan haka da an ce Malam Ja'far zai wa'azi a anguwarku kana tarauni sai ka kwashe iyalanka sai ku haye gada sai kun ji abin ya lafata ku sannan ku dawo saboda kawai an frigita atmosphere an rikita tunanin mutane madadin wanda yazo ya ce maka za a yi fada kai ne dan sanda sai ka tsaye da shi da za a yi fada mu je a nuna mana da waɗanda za mu za a yi fada a tunda an ce za a yi fada to za a yi fada kadan aka gane wannan tsiro mu ma goban aka ce za a saka ƙura sai mu ce wallahi za a yi tashin kiyama wallahi za a yi fada za a zubar da jini jini zai kwarara tunda dai propaganda tana sa a fasa abin da za a yi saboda haka mataki na farko kenan na kishiya mataki na biyu fa suka ce duk inda ya wa'azi in har yayi nasara to a je ai wa'azi da za a warware wannan mataki na uku fa shine a gina masallacin juma'a a tsallaken titin Malam Ja'far wadannan sune hanyoyin da ƴan tijjaniyan Kano suka ce a dauki matakin yi mishi kishiya akid sai muka ga ƴan tijjaniyan Kano sun hada kai da masarautar Kano sun yi nasara a da dama daga cikin waɗannan manufofi nasu ƴan tijjaniyan Kano sun hada kai da hukumar ƴan sanda ta Kano sun cimma manufofin nan nasu da dama ƴan tijjaniyan Kano sun hada kai da gwamnatin Dr. Ibrahim Shekarau sun cimma waɗannan manufofi nasu da dama ina muka gane haka Malam Ja'far yana da sassauci sassauci fiye da irin wanda mu muke da shi mu a nan garin Ahlus Sunna ba ma kai wa sarkin zanga wani limami ya dora mishi rawani sam bam yadda ba dan ba inda aka faɗa haka a cikin addinin musulunci malamin sunna ya je zauna sarkin gargajiya ya nada shi limami wannan bid'a ce ba a taba yin ta ba sai a wannan kasar bam yadda da ita ba amma hatta ya tamasha ma'al waba har yadda al'amari zai tafi a zauna lafiya sai Malam Ja'far ya sassauta duk inda za su bude masallaci sai a je a zauna sarkin Kano da waziri da malaman fada su ainihin sa ya karanta huduba yayi alwala a gaban su to yanzu dan Allah ne yanzu aka ce yayi alwala a gaban sarkin gargajiya ni alwalar da ya iya ba irin ta nake ba kaga matsala ta faru irin sallar da yake ni ban yadda da irin ta ba ba irin ta nake yi ba kaga ashe dole tun kafin in fara sallar sallata ta zama penalty huduba ta ba irin hudubar limamin shi bace ashe in nace ina jiran sai wani sarkin gargajiya ya nada mini rawani ashe ya kamata in san kafin ya nada rawanin ya kwance domin nazo ne huduba mai waji ya shigo ciki ko mai gidan shi ya shigo ciki da zai bashi albashi ko kwangila amma saboda yanayin ya tafi tare da haka sai Malam Ja'far suka sassauta in za su bude masallaci sai su je ainihin su ba da limami to limamin karshe da haka ta faru ni abokina ne tare muka girma da shi kuma tare muka yi mafi yawancin makaranta da muka yi a Kano shine Malam Nazifi shi ma khirijin Jami'ar Islamiyya ne aka je aka kai shi ya kwantar da kan sarki ya nada mishi rawani yayi alwala aka ce eh ya iya yo ba dole ba malamin sunna yayi alwala a gaban sarkin gargajiya dole ya ce ya iya saboda qur'ani da hadisi aka ciro ta aka ce yayi hudu ba ya karanta aka ce tayi khirijin Jami'ar Islamiyya qur'ani ne akan shi izu 60 dole ce ya iya dan in ya ja wata ba za a iya karasa ta ba a fada dan haka karshe aka ce eh ya iya ya ci aka nada shi masallacin ba gwamnatin Kano ta gina ba ba masarautar Kano ba Ahlus Sunnah Kano suka gina suna da certificate of occupancy suna da ainihin izini daga hukumar gine-gine suna da izini daga hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta masarautar Kano da kuma hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta gwamnatin jihar Kano duk ka'idar da ake bi sai da suka bi wanda mun za mu gina masallaci nan ba ma yi wannan masallacin ba ruwanmu da wani wanda ya isa ya zo ya rushe shi wannan masallacin namu jama'a ba shi da siyar ko kowa ya ji wanda ta ba mu filin kawai da muka zauna da lawyer aka rubuta yarjejeniya shi kenan gini kuma injiniyan mu ya tsara mana yadda muke so wanda ya isa sai ya zo ya rushe shi mu ba mu da regard ga waɗannan abubuwan mun faɗi wannan ne dan kowa ya san mu ya muke to saboda haka haka al'amari ya faru kuma haka ya biyo baya aka nada liman malam nazifi yaje ya ci gaba juma'a daya biyu na uku kawai sai aka ce sarkin Kano ya nada Dr. Yusuf Ali a madadin malam nazifi tsakani da Allah ba fitina bace a dauki masallacin ƴan izala limamin izala aje a saka bakin arne irin Dr. Yusuf Ali wanda masarautar Kano da kanta sai da ta fitar da fatawa cewa kafiri ne duk malaman Kano sai da suka hadu akan cewa Yusuf Ali kafiri ne amma saboda haddasa fitina daga masarautar Kano aka dauki Dr. Yusuf Ali aka ce an kai shi wannan masallacin me yasa ba za a tuhumce ku cewa kuna da jini akan